gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Daula Salim. Duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa, inda yau ma 3 ga watan Disamba ta shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan cin zarafin mata.
Babu inda ya bude kofa na cewa mutum zai iya duki matarsa. Babu inda ya nuna cewa mutum zai iya wulakanta matarsa ko ya ci zarafinta, domin Allah ne ya bashi kuma dukkan su da shi mai gidan da matan an yi su ne a cikin kamannin Allah.
Haka ne Zara'u, kin san mun faro wannan maudu'in a makon da ya gabata, shine yau zamu karasa inda zamu ji ta bakin mabiya addinin Krista, sannan kuma mu ji ta bakin likitan kwakwalwa akan yadda cin zarafin mata ke da nasaba akan lafiyar kwakwalwar su.
Yanzu bari mu fara jin amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce menene ra'ayinku akan mazan da ke dukan matansu, ga kuma yanda kuka amsa mana.
An samu ta farko ta fito ne daga Hawwa Sani, inda take cewa ni dai a ra'ayina duk namijin da yake dukan mace bai san me yake yi ba. Idan har ya san me yake yi, yana da kanwa, yaya, ƴan uwa, duk wanda akai wa ba zai ji dadi ba, ko a yi wa ƴarka kaga ba dadi.
Sai Sani baba wuro na Fada Gombe, inda yace abinda yasa wasu mazan suke dukan matansu illa tsagwaran jahilci.
Sai Nuruddin Gwani, inda yake cewa bai da ilimi, in har yana da shi ba zai taba dukan maman yaransa ba, Allah ya bamu nagari.
Sai daga Binta Jalo, inda tace duk namijin da yake dukan mace bai da hankali, akwai guntun jahilci a tattare da shi.
Sai Ibrahim dan Fulani yayari, inda yace bai kamata ba namiji yake dukar matansa, domin hakan ba daidai bane.
Sai Musa Ibrahim Jos, inda yace mu dai mun yarda da tsarin shari'a, bata yarda da dukan mata ba, kuma zagi ma haramun ne ballantana duka.
Sai Gaddafi Umar, inda yake cewa hakika ganin duk namijin da ke dukan matarsa ba shi da hankali.
Sakon mu na karshe ya fito daga Muhammad A dan Malam, inda yace har da rashin ilimin addini yana kawo haka.
To mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonni. Madalla, yanzu bari mu ji ta bakin jama'a akan yadda suke kallon wannan lamarin.
Sunana Catherine Ayuba Yakubu, na aiki daga Kaduna State Aid Control Agency a nan Kaduna. Yawancin mazaje suna cin zarafin matansu saboda ba su san me suna da shi a gida ba. Yawancin maza an san kama ci a gida sai su gan ita ba ta da amfani. Sai ta ya ga matan da suna waje sun fi matan shi amfani, yakan sa wannan sai ya koma yana cin zarafinta. Wani lokaci kuma mu mata kankanmu muna jama kanmu bala'i. Zaka ga mace lokacin da tana nan ya mata tana gayu tana gyara jikinta, ta shiga gidan mai gidanta babu wannan tsafta. Tsafta kan kanshi yana sa namiji sai fita ya bar matan shi a gida. Kin zo kin tashi da safe ki wanka ki adon ki kin zauna mai gidanki ya juye zai ganki. wannan kadai ma zai sama ba zai fita ba. Wadansu matan kuma da ti yayi yawa ka gan mace especially ta haife yaro guda daya yaro yayi fitari ta tashi da safe ma ba za ta bata an sarrafa daki ba mai gida ya shiga sai ji daki na doyi dole ne ya gudu dole ne ya koma waje ya je duba ya matan da za su lura da shi
madam wasu kaman barayin addini malaman addini suna cewa wai mazan wasu ba su da ilimi ne ba su san addini ba shi yasa suke ta kokarin su ci zarafin matan su ya ne ne ku kuke gani a matsayin ku na mata
eh haka ne gaskiya ne rashin sanin addini yana kawo wannan idan mutum ya rike addinin shi da kyau duk macen da ka kawo gida ba za ka ci mutuncin ta ba ka san cewa daga jikinka ne ta fito kana zaka lura da ita duk abin da kake so ta zama a duniya za ta zama in kana lura da ita ita ma za ta fita da kyau shi yasa rashin tsoron Allah yana kawo maza su yi wulakanta da mata
sunana Rabban Ismail Ajinu mau batun maganan dukan mace ko cin amanar mace wani hali ne wanda ba shiri nan ba daga wurin Ubangiji yake ba kuma addinin Krista wannan ba karamin hukunci mutumin nan zai fuskanta ba ranar gobe kiyama domin amana ce wanda Allah ya danka masa domin to ai shi auren nan ma tun daga farko Allah ne da kansa ya hada shi domin lokacin da Allah ya halicci dan Adam ya halicci Adamu ya yi shi kadai ne duma duba irin kauna irin ta Ubangiji daga bisani Ubangiji ya duba ya gani cewa bai yi kyau ba mutum ya zauna shi kadai ba to me ya kamata ya yi masa domin sauran halitta duka kowane yana da matarsa amma a dumi shi kadai ubangiji Allah ya sa bacci mai nauyi ya dauke shi daga cikin halittan da Allah ya yi a jikin Adamu sai ya dauki daya daga cikin hadarkarin sa sai ya yi mace sai ya bashi lokacin da Allah ya bashi wannan mata din mai suna Hawwa'u bai kira sunanta ba bai ce sunanta Hawwa'u ba ya dai ba Adamu ne ya ce ga mata mataimakiya mai dacewa da kai sai Adamu ya ce wannan ai mace ce domin daga cikin jikina ne hadarkari na aka ciro ta saboda haka za a kira sunan ta mace idan ku haka ne kaga bai kamata ya ci amana jikinsa ba domin littafi mai tsarki yana bayyana mana cewa babu mutumin da zai ki jikinsa ya lalatar da shi idan haka ne kaga matarka jikinka ce jininka ne ruwan jikinka ne
me yasa a ganinka ma'aurata maza suke yawan cin mutuncin matansu
wannan abin da yake faruwa shine wani lokaci akwai jahilci wato sanin manufar Allah akan aure din wani lokaci kuma wani waɗansu taradadi ne na duniya wato damuwan duniya ko yana da waɗansu bukatu matan bata iya biya masa bukatun ba ko kuma ya je wani guri ya samu wata matsala damuwa sai ya zo kuma kawai sai ya bige akan matarsa so wannan kuma ba daidai bane domin ba matar ce ta bata masa zuciya ba ba matar ce ta kawo masa wannan matsala ba so matsalan da ka samu a can kamata yi dawowanka gida sai ka samu salama daga wurin matarka
to madalla yanzu bari mu je ga tattaunawar wakilin mu Nasiru Yakubu Birnin Yaro da Reverend Jibrilu Aigobia
sunana Reverend Jibrilu Ibrahim Wobia babban marubuci na Ecclesia Hekan a Nigeria wanda take da headquarters a Kaduna
Reverend menene addinin Krista yake kallon mutumin da yake auren mace sannan kuma yana cin zarafin ta yana dukanta me addinin Krista yake tanada ma koko yake kallon irin waɗannan mutanen da suke auren mata suna cin zarafin su
da farko dai ya kamata mu ce Krista wanda Allah ya yarda masa cikin alheri ya samu mace ba mai da matan nan a matsayin abinda za a wulakanta ba ne domin littafin mai tsarki a cikin littafin misalai yana cewa wanda ya samu mace ya samu tagomashi so idan mutum ya samu tagomashi dole ne ya kula da abinda ya samu a kristance babu wata dalili da zai ce za a ce mutum zai yi ma matarsa duka ko ya ci zarafinta idan har lallai ya sani cewa Allah ya bashi matan nan ta zama mataimakiyarsa mai dacewa shi yasa tun daga farawa har zuwa cikin karshen littafin mai tsarki wato ruya ta Yohana babu inda ya bude kofa na cewa mutum zai iya duki matarsa babu inda ya nuna cewa mutum zai iya wulakanta matarsa ko ya ci zarafinta domin Allah ne ya bashi kuma dukkan su da shi mai gidan da matan an yi su ne a cikin kamannin Allah don haka babu dalili na cewa zaka wulakanta matanka ko ka ci zarafinta domin Allah ne ya baka idan Allah ne ya baka kyauta ne wanda kai baka isa ka samu ba an baka ne kuma sa'an da iyayen matan nan sun dauka sun baka ba su baka domin ka je ka wulakanta ba amma sun baka ne domin amana da kuma zumunci da dangantaka da ke a tsakaninka da wannan matan da ka so ka aura kuma ta dalilin kasancewan ku tare shine za ku samu zuriya don haka idan mutum ya tashi yana dukar matansa mu a kristance muna gani kamar jahili ne bai fahimci wane ne wannan da Allah ya bashi ba abinda yake da shi nan ya mai da shi abinda ba a zo a gani bane amma in ya san lalle cewa Allah ne ya bashi matan nan kamar da na fara fada ya samu ta goma shine a wurin Ubangiji to dole ne ya darajanta ya kuma rike mai kyau domin akwai ranan da zai ba da shari'a daga kan kowane irin abin da muke aikatawa a duniya
kenan littafi mai tsarki yayi ma mata kyakkyawan tanaji musamman matan da ake aure cewa kar a ci mutunci su kenan a girmama su sannan kuma mutane ne da yake ya kamata a kula da haƙoƙin su kenan
sosai domin su ma cikin kamannin Allah suke ba wai sun fi sun kasa da daraja akan namiji ba dukan rai daya ne suke da shi kuma Allah ne ya yi su a cikin kamannin sa duka sannan ya yadda su zauna tare a matsayin miji da mata domin a samu a hayayyafa a mamaye duniya don haka Allah ya kare mata daga maza na wajen cin zalincin su da ko wulakanta su shi yasa mu a kristanci ba ma a ba da kofa cewa to idan ta yi abin da ba daidai ba a kore ta ma ba shi yasa miji daya mace daya domin idan sa'an da ka auri mace ko mata fiye da daya to babu mamaki zaka yi abin da ba daidai ba ga wani ka kuma so dayan shi yasa babu kofa wanda suke auren mata biyu sun zaba ne ziyaka amma ba wai kristanci ne ya bude kofa cewa za su yi aure biyu ba to idan kana da matanka guda daya dole ne ka lura da ita ka kuma kiyaye ta daga abin da zai cutar da ita domin kai ne yanzu ta bar iyayenta ta bar yan uwanta ta manne maka
to madalla Zara'u kin ji bayanan mutane kuma a cikin bayanin da muka ji naji wani abun al'ajabi da wani reverend yake magana da yake cewa kin san ana cewa a musulunci ma a christianity din gashi nan duk an nuna cewa mu mata an halicce mu ne daga haƙarƙarin maza so kin ga wani yayi magana yake cewa ai ya kamata kai tunani da kanka bai kamata ka cutar da jikinka ba saboda ita macen da ka aura in an halicce ta ne daga haƙarƙarin ka in kana musguna mata kana cutar da ita to kin gani kana cutar da kanka ne
gaskiya ne saboda ya kamata a zauna a fahimci juna cin mutunci a aure ko fada ko zagi ko duka duk wani abu ne da ba zai kawo maka abin da kai kake so ba a matsayinka na namiji amma zama tattauna lallaba matarka zai sa duk ka samu abin da kake bukata
haka ne kam tunda ba wani hujja yau da zaka ce wai ka dauka mace ka duke ta bai kamata ba
gaskiya
me ya faru me ake cewa abinda zaman lafiya bai kawo ba tashin hankali ba zai kawo shi ba kuma dukan ma ba shi da amfani yara na kallo kamar yanda muka yi magana satin da ya gabata da muka yi da Amina wani cikin yake cewa wai in ta duke ka in an duke macen ta rama sai muka ce a ba rama bane ba mace dai ta nema duk matan da suke cikin irin wannan halin ya kamata su fito su yi magana ya kamata su nema marayuwarsu mafita dan abun zai iya kai su ga halaka da kuma su samu tabin kwakwalwa to yanzu bari mu je ga tattaunawar da nayi da Dr. Aisha Isho Armayau likitan kwakwalwa ce kwararriyar likitan kwakwalwa ce a asibitin Jos Assalamu alaikum Dr. Aisha
wa alaikum assalam
sannu barka da shigowa wannan fili namu cikin shirin yau da gobe shirin matasa yau muna magana ne akan musgunawa ma mata wato cin zarafin mata wanda a turanci ake kira da domestic violence against women to a matsayin ki na likitan kwakwalwa shine muke so mu ji ta bangaren likitance shin ta yaya cin zarafin mata ko kuntata masu ko musguna masu ke shafar tunanin mata
to musguna ma mata dai ya zama kamar ruwan dare kuma kusan kowane gida akan samu irin wannan matsaloli to ai ya kasance a kasar mu Najeriya an yi bincike da yawa akan shi kuma an ga cewa musulmai ne ba wai ciwo bane ko ake gani a jiki ko an karye mutum ko an yanka mutum ko an a'a akan samu matsala a cikin kwakwalwar macen kamar abin da ake ce ma psychological problem ko kuma emotional problem to kuma shi psychological problem din nan ko emotional problem ya ma fi ciwo na waje wato physical illness saboda shi ciwo na waje ai idan an ji ma mutum ciwo ai ba ka mishi magani ya warke to amma abin da yake cikin jikin mu cikin kwakwalwar mutum in ba an samu an samu kwararrun likitoci ba sun je sun ga mutum har sun yi bincike sun gano cewa wannan cin zarafi da ake yi mata a gida shi ne ya jawo wannan abin kuma aka samu mata magani da wuri to zai iya yiwuwa har abada matar ta sama ciwon taɓin hankali shi musguna ma matan nan da ake yi da shi da ciwon taɓin hankali kamar wa da kan ne
to wannan kenan yana iya janyo taɓin hankalin kwakwalwa
kwarai da gaske kwarai da gaske kamar waɗanda aka daɗe waɗanda suka daɗe suna cikin wannan matsala na cin zarafi kullum yau da gobe da jibi to abu uku zai iya faruwa wannan cin zarafin zai iya yiwuwa shine abinda zai fara jawo ma macen ciwo na farko saboda cin zarafin ya daɗe ana yi ana ce zai iya zama shine zai zama shine zai zama kamar abinda ake ce ma ciwon da zai fara faruwa da ita daga farko kuma zai iya jan lokaci ya sa ciwon ya daɗe a cikin jikin mutum ballantana kuma idan dama macen tana da ciwon taɓin hankali dama tun farko saboda duk yawancin mata masu ciwon taɓin hankali su ne aka fi ci ma zarafi dama saboda ciwonsu da aka mutuna musu ko kinin shiru ba na son magana ki wasu su haihu a hana ma ɗan ya sha nono saboda kawai ai tana da ciwon taɓin hankali dama tun farko to akan masu shi kenan amma akwai waɗanda kwata-kwata ba su da shi shi wannan cin zarafin shine ke jawo musu ciwon kuma ciwon da za a iya samu zai iya yiwuwa saboda wannan cin zarafin matar za ta tafi ta fara shaye-shaye in gani shan kwaya ko shan giya shan kwaya wani zai ce mata saboda abin nan da ake maki ko tunda ba ki samun bacci don za ki ga ko baccin kiki ba su yi saboda tunani ya fita in ya dawo da zagi zai shigo gida zai zo da zagi da fada da wulakanci saboda ka baka ba ni samun bacci saboda ba ki samun cewa ki sha kaza zai ka ji kirka bacci shi kenan sai ta koma tana shan wannan magani to daga nan kin ga ka zama a kwaya in baka sha wannan magani ba ba za ki bacci ba ko kuma in baka sha wannan maganin ba ba za ka samu farin ciki a cikin zuciyarka ba sannan na farko kenan na biyu zai ba muku ciwon bakin ciki wato depression kenan yau da kullum mutumin ne ba wai duka zai ba na fi na ga idan duka ne ka san duka ne
the emotional torture kenan
emotional din psychological torture din zai sa masu ta fara samun rashin kwanciya hankali yawan tunani kundin tana cikin bakin ciki aikin da ta saba yi a gida ba za ta iya yi ba saboda kasala abubuwan da ta saba yi a gida shara da waye ta dena kula da ƴaƴa ta dena kula da kanta ciwon depression ya shiga ciki ciwon bakin ciki kenan cin zarafin mata zai iya jawo depression cin zarafin mata zai iya jawo tsoro da rikita abin da nake ce ma anxiety abu kaɗan sai ki ga mace tana bari abu kaɗan ya bata tsoro in ta kwanta bacci za ta rika ganin abin da yake faruwa yana dawo mata akai kamar tana tunanin abu ko wani lokaci memory din flashback kenan abin da ya faru sai kullum kika zauna shi kawai kike gani a rayuwa sai kuma fada kin gane abu kaɗan sai ta fara fada aggression sai ta fada abu kaɗan saboda wannan yara in sun mata magana bala'i wurin aiki an mata magana bala'i kasuwa ta je masifa gane wannan cin zarafin zai iya jawo wannan sannan zai iya jawo abin da ake ce ma suspicion ki zama abu kaɗan sai ki fara kaza ne a'a ko wane ne wanke wane ya min kaza wanke ta min kaza da kin dan shi kun fara tunanin daga ina yake me ya shigo da shi gidan me zai yi mun kin gane ta zama mata ta zama da suspicion ko kuma kullun kike ganta fuska ta ham amurde haka kun kike ganta a cikin
sadness
da ta nan ko ni a fuka dan ta zama very tense akwai kuma abin da muke cewa low self esteem gaba daya mata ce ta zama kawai ta zama ba ka dauki ba ta da daraja kuma ba ka ganin darajar ta a ko'ina sai ka gani wari nake yi ne mene ne kowa bai ce na ni duk inda na je ga ni nan dai kaya na ma kaman ko in na sa ka ma ba su min kyau kin gani ta zama ta kaskantar da kanta saboda ta kullum cikin wulakanci take a gidanta kullum mijinci cikin zagi kullum cikin wulakanci sannan kuma zai iya yiwuwa kuma za ki ga ta zo ba ta zuwa wurin abokanai ba ta fita waje kullum tana kunna a cikin gida a cikin ɗaki ƴan uwan aka yi magana ballanta ma idan mijin mai kuɗi ne sai ki ga ƴan uwa suna cewa au ai ne saboda ta auri mai kuɗi shi a fitani nan ne nan ko ba su san cewa cikin bakin ciki take ba kin gane to da kowa zai rika tunanin sai saboda ta yi kuɗi ne ba ta nema ma a'a ba kuɗi bane ba bakin ciki ne ya saka ta ba ta iya zuwa ko'ina saboda kawai gara ta zauna ita kadai kusan tsananin bakin cikin da take ciki tunda kullum ita a rayuwarta ba ta cikin daɗi saboda tashin hankalin wannan cin zarafin da ake mata a cikin gida wasu kuma har zai yi cewa sun fara tunanin su kashe kansu kin gani da mutum su wato har ma ake cewa suicide kenan saboda tsananin saboda za su ga rayuwarsu gaba ɗaya ba su da amfani gaba ɗaya saboda haka abin da yake min kawai in kashe kaina in mutu zai fi min sauki sannan idan macen kamar yadda nace a baya in ba macen tana da kamar ciwon taɓin hankali ita kanta ko kuma tana da ɗan uwa masu taɓin hankali da yake ciwon taɓin hankali ana iya gado to sai ki ga wannan cin zarafin da ake mata sai ya sa ciwon taɓin hankalin da dama take da gadon shi sai ya fito a naka jikin sai a ga cewa ta samu ciwon taɓin hankali saboda dama ta gada to kuma akwai abin da muke cewa stress yana jan taɓin hankali ballantana idan dama kana da gadon ciwo kamar yadda ake cewa idan kana da gadon suga kana yawan cin abu mai zaƙi za ka iya samun diabetes ciwon suga kenan to shi ma wannan ciwon taɓin hankali in kana da gadon shi damuwa tana iya sawa mutum ciwon ya taho mashi kin gani saboda haka damuwa zai iya sa mata ciwon taɓin hankali ya je da wuri saboda wannan damuwar da ke samu saboda haka irin waɗannan ciwuwukan ana samun su saboda mugun mata da ake yi sannan kuma za ki ga wasu matan za su zo kullum suna asibiti ciwon baya nake a'a ciwon ciki ne a'a ciwon kafa ne a'a ci duka kas din da za a yi maka a asibiti ga baki da za ka komai ba saboda ciwon ba wannan ciwon bane asalin ciwon shi ne mujina wanda ake maka ka kasa gaya ma kowa saboda wannan ciwon magana mujina na ba kowa bane da yake iya fara saboda tun asali an riga mata da yawa sun riga sun tashi akan cewa wannan rigimawa da ake yi dama wasu a gidansu ba su ka tashi sun da ana mana suna ya kin gani saboda haka suna ganin kamar cewa daidai ne saboda haka ko da sun je nasu gidan sun ga ana masu sai ya zama da cewa ai haka ne dama saboda shi namiji dama shi ne aka sani mai gida kuma abin da duk ya ce shi ne daidai akwai mata da yawa wanda a hakan suke zama har sai Allah ya sa sun zo asibiti sun samu likitocin kwakwalwa ko kuma sun samu likita wanda ya yi binciken shi da baki ɗaya ya ga cewa bai samu kowane ciwo ba sai ya ce kai wannan ciwon ya fi ƙarfin wannan kila akwai wata damuwa ya kamata bari mu tura ka wurin likitocin kwakwalwa su duba su ga ko mai cikawa to shi ne idan aka turo su wurin mu kuma da yake dama mun riga mun saba ganin irin wannan abubuwan shi ke nan sai mu ce to kun gani wannan abin ya fi karfin abin da an yi bincike da aka koyi kuma ake gaya mana menene asalin abin da ke damu.
To daktar kadan katse ki saboda karancin lokaci daga karshe wani kira zaki yi ma matan da suka tsinci kansu a cikin wannan halin wani taimako ya kamata su ba kansu domin kare kai daga fadawa irin wannan ciwuwuka nan da yake nasaba da cin zarafi da musgunawa da ake masu.
To gaskiya kamar yanzu mu a Nigeria akwai an riga akwai laws din da aka sa yanzu kamar federal government akwai laws din da suka sa akan wannan cin zarafi na mutane da baki daya. Saboda haka idan kana cikin irin wannan matsala ya kamata a ce ka samu wani wanda zaka iya gaya mawa. In ma baka je kotu ba ka zo asibiti da wuri saboda a duba ka a ga cewa ga abin da ke faruwa daga nan mu muna sani yanda za mu yi. Saboda akwai state yanzu guda 13 a Najeriya da sun riga sun yi fatan irin wannan laifin cewa idan an samu mata masu irin wannan matsalar su je ga hukuma. Saboda idan ba su je mu ga ƙungiyar in ba su je wurin hukuma ba in suka zauna abin yi ya ci gaba to za su zama cewa babu abin da za su iya yi. Za su ta zama kuma ciwon nan kullum ƙara cin jikinsu zai yi ƙara cin jikinsu. To zai kai ga inda babu abin da za su yi a gida. Ba za su iya yi ma kansu ba, ba za su iya ma ƴaƴansu ba, shi kanshi miji ko ba za su iya mishi ba. Sai aka daga ƙarshe abin da zai faru mijin zai mai da su gida ya samu wata. Saboda haka idan kina cikin irin wannan matsalar ka samu wani wanda za ka iya gaya mawa. In ba za ka iya gaya ma kowa ba akwai yanzu a state akwai ofisoshi da yawa da aka yi na inda za ka je ka kai rahoto. In ka kai sai hukuma ta taimake ka. In kuma ciwon ne har ka iso asibiti mukan kira shi mijin a zauna a gabaki ɗaya a yi magana a ji menene matsalar. Don kina akwai abin da yake faruwa tun farko. Mu ga menene matsalar da yaya za a yi a iya fasanta matan da mijin. In abin da za a iya yi ne a yi. In kuma abin da ba za a iya bane ba a kirawo iyaye da magabata. A zo a zauna in abin ba zai yi ba. Sun can gida sai su je su san yaya za a yi. Za a iya ci gaba da auren ne ko kuma akwai wani abu da za a yi saboda a ceci wannan matan. Saboda mu har yanzu akwai wannan abin akan mu cewa abinda duk abinda namiji ya yi shi ne daidai. Mace ba ta da baki. Kuma matsalar da ake samu ke nan shi yasa har yanzu an kasa cima moriyar wannan cin zarafi na mata da ake yi. Saboda wasu matan ba kwata-kwata ma ba su yarda a yi magana. Kukan samu hakan za su zo amma ba su so a ma faɗa. To idan ba a faɗa ba in da an samu matsala to amma ni kullum ina gaya ma mutane wanda ce min ba amfani ma likita ko an yi miki ma magana ba abin sai ce a'a idan ka ga mutum goma idan mutum tara sun ce su ba za a faɗa ba mutum ɗaya ya ce a faɗa to mun ci nasara akan wannan mutum.
Haka in kuma aka ci gaba da faɗakarwa za su sani.
Yawwa idan aka ci gaba kuma da faɗakarwa kowa zai san abin da ke faruwa akalla ko ba a taimaka ma kowa ba in an taimaka ma kaɗan ma ka san akalla zai kayi wani abu.
To madalla jama'a duka anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin Daniel Brown da injiniyan mu na yau sai kuma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da wannan shirin
Zara Aminu Fage
ne Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu.
Wasanni na motsa jike dinkin su fita share.